Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan lokaci akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a ne mai a jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sauran tashoshin FM din da za a iya sauraron mu a nan jamhuriyar Niger sun hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol ko kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan a kuma san kasar Ghana kuma ana iya samun mu a tashar Alpha Radio. Baya ga haka ana iya sauraron mu a duk lokacin da ake da bukata akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Sarfilu Hashin Gumi daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan a kasar Ghana, a nan Washington DC kuma karfe 2 na safe. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da manazarta suke hange game da tashe-tashen hankulan da yankin Sahel nahiyar Afirka take fama da shi, wanda yake ci yake cinyewa da kuma matakan da suke gani ya kamata shugabanni su dauka. Sannan muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemu Mini Farma shirya kuma zai gabatar. Sai kuma sharhin wasu jaridun kasar Ghana da sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump, ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun, ta kuma miƙa ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da za su gabatar da ƙara da kuma akawun majalisar su ne sai kai takardun hujjojin zuwa ga majalisar dattawa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karbi takardun a hukumance, lokacin ne za a rantsar da alƙalin alƙalan Amurka John Robert, wanda shi ne zai gudanar da shari'ar, daga nan kuma sai a rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika. Tun jiya Laraba ne majalisar wakilai da 'yan Democrat ke rinjaye suka kada ƙuri'a amincewa da manajojin da za a aika zaman shari'ar, cikin su har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff da kuma shugaban kwamitin shari'a Jerry Nadler. A bangare guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Li He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump, wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. A bikin rattaba hannun da aka gudanar jiya Alhamis a fadar White House, mataimakin premier na China ya karanta wata wasiƙa daga shugaban China, wato Xi Jinping, wadda ta ce a matakin gaba kuma ɓangarorin biyu suna da buƙatar aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya. Cikin jawabin Liu, ya yi nuni da cewa an samu koma baya lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar, amma wakilan ƙasashen biyu ba su karaya ba. Amurka da China sun amince da fuska ta farko ta yarjejeniyar tun watan Disamba, wadda ta nemi China ta ƙara sayan kayayyakin Amurka ta kuma dakatar da abin da take yi na takurawa kamfanonin waje su miƙa mata fasaharsu, haka kuma kada ta ci gaba da sarrafa kuɗaɗenta domin samun garabasa wajen fitar da kayayyakinta waje. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi kira ga haɗin kan ƙasa jiya Laraba, bayan da wani tashin hankali ya ɓarke a zanga-zangar da ake yi kan harbo jirgin fasinja da Iran ta yi. Da farko Iran ta ce matsalar inji ce ta haddasa jirgin fasinjan faɗuwa, kafin 'yan kwanaki ta fito ta faɗi gaskiyar cewa jami'an sojin ƙasar ne suka harbo jirgin bisa kuskure, kuma dukkan mutanen da ke cikin jirgin 176 sun rasa rayukansu. Faɗin gaskiya da Iran ta yi ya haddasa zanga-zanga har ta tsawon kwanaki, inda mutane ke nuna fushinsu ga shugabannin ƙasar. Da yake jawabi kai tsaye ta gidan talabijin, Rouhani ya ce idan an samu jinkiri daga jami'an soji wajen fitowa da bayanan abin da ya faru, a bar su fito su ba da haƙuri. Haka kuma Rouhani ya buƙaci cikakken bayani kan bala'in da ya faru, ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai ta kawo sauyi kan yadda gwamnatin Iran ke gudanar da harkokin ƙasarta. Gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rajista ba zuwa ranar 20 ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an sanar da wannan shiri ne domin yaki da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka yayi kadan, kuma 'yan jami'in adawa kasar Tanzania na nuna damuwar su kan rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben kasa da aka shirya a watan Oktoba. Giftsway ita ma an taba damfarar ta a yanar gizo. An damfare ta dala Amurka dala 1,300 lokacin da ta yi kokarin sayan kayan lataron ta yanar gizo ta hanyar amfani da wayar ta.
Bada kumtumia zile pesa kuanzia hapo sikupata tena mawasiliano yake.
Ta ce bayan da na aika da kuɗi na sai wayarsa ta fena shiga. Ina tunanin yin rijistar layin waya zai taimaka min mutuƙa. Idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na rasa kuɗaɗena, ina tunanin zai zama da sauki wajen kama wanda ya cuce ni. Wannan rijistar da za a yi za ta haɗa da layin mutum na katin shaida, wato na katin shaida da mutane ko katin fasfot nasu da kuma hotun tambarin yatsunsu. Hukumar kula da kafafen sadarwa ta Tanzania ta ce rijistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun kwayoyin, wato miyagun ayyuka a yanar gizo kuma ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da kasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka suke fama da hare-haren 'yan bindiga, abinda wasu ke zargin cewa da lauje cikin naɗi, ganin yadda tsoma bakin kasashen yamma a yunkurin shawo kan lamarin bai haifar da ɗame ido ba. A cikin hirarmu da Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diop a ƙasar Senegal, ya bayyana abin da ya sa yake ganin aka gaza magance wannan matsalar.
Wannan zaman nasu cikin kasashen ba wani abu ne riba su ce suke nan suke na nema. Ina shaida jama'a na Sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan. Shi ne cewa da nan da cikin shekara 43 duniya gaba ɗayanta za su shiga cikin matsalar ruwan sha. Alhali an je an dibo cewa da ƙasar Sahel wato ruwa ne ɗimbin su tsarkakakki wanda ya zamanto gobe za su amfani duniya, su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace. To shi ne suke hange na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu. Suna hangen wannan, akwai uranium, akwai man fetur, akwai zinari da sauransu. Duk abin da ya zamanto wato abu ne na amfanin su. Bugu da ƙari, mafita ita ce cewa ne sojawanmu su haɗa gwiwa. Burkina Faso ne, Mali ne, Niger ne, Chad ne, Mauritania ne, Senegal ne. Tarihi ya nuna alzamanin daular Ghana da daular Mali da daular Sangoi. Muna zamna cikin zaman lafiya sosai-sosai sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin Larabawa suka zo suka sarwatsar da mu. Koyo muna iya haka in muka gama ƙarhi, wato talaka da talaka in suka gama ƙarhi za su yi ƙarhin mai arziki.
To Farfesa, ba na tare numfashinka ba, idan muka dubi bayanin da kai inda ka ce Afirka su suka taimaka wa ƙasar Faransa suka ceto ta daga 'yan Jamus a baya, ta yaya aka yi har muka kai wannan matsayin da muke yanzu mun lalace har sai an zo an yi haka, kuma ga shugabannin kasashen buƙatar da Faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu sun amince mata?
Ni ban iya kewaye ba, faɗi nake abin da yake faruwa. Rashin adalci, rashin iko na muhimmanci, rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya shi ya kawo haka. Ma'aikantan ne namu, na ɗaya tsoron Faransa suke yi, na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa karaga iko tsammani suke ƙasar Faransa ita ta kawo su, alhali kuma al'umma ta ƙasashen su ne suka kawo su bisa iko. Wato ba abin da suke horaga shi ne cewa da a musu juyin mulki. Yau idan aka damƙa ma sojawanmu, rundunar sojojin idan aka damƙa musu, wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi, wallahi wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama. Amma kamar yadda kwamin kuma ya hodi ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu a ƴan ƙasa ne idan akwai wani taimako da za a zuwa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su ka abin ya je ya kyoya ya je inda suke jari ne amma wa'anda ya kamata su zama tofagen daga su ne namu.
Farfesa Abube na Maiwa kenan na Jami'ar Diof. To kamu mu ci gaba ku shakata da wannan waƙar.
Ya Allah, Ubangiji ya Allah, ba mu na tsaya. Ya Allah, Ubangiji ya Allah, ba mu na tsaya. Zaman lafiya muke nema a ƙasar mu Najeriya. Zaman lafiya muke roƙo a jihohin Najeriya. Muje arewa, muje kudu.
Jama'a sai a saurara wannan sako ce na neman zaman lafiya ga dukkan addinai da kabilu. Rungume zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira dan yakan
madalla. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a sassa daban-daban na kasashen yammacin Afirka na ci gaba da tsara kansu don ganin an samu haɗin kan da zai ba su damar samun bakin fada a sahun al'umma. A karan farko na kasassu a gundumar Gure da ke yankin kudu maso gabasin jamhuriyar Niger sun kafa kungiya da nufin fitar da kansu daga cikin wahalhalun da suka yi fama da su a can baya. A wani yunkurin yaki da sana'ar bara, shugabannin wannan sabuwar kungiya da haɗin gwiwar hukumomi sun fara horar da wani rukunin masu bukata ta musamman sana'o'in hannu, ko da yake abin na bukatar shigowar kungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a dubi sha'anin ilimin yara masu bukata ta musamman da idan basira, kamar yadda shugaban kungiyar na kasassun gundumar ta Gure Alhaji Muhammad Gurgu ya shaidawa wannan shiri.
Gaskiya na farko an kafa mana kungiya nan da wata hudu. An yi zabe president da vice president da tura zan vice president akwai mambur da biro. Gaskiya mu na kasassun Gure suna da kishi gaskiya shaidai tallahin ne babu. Shi mu abinda muke bukata da kungiyoyi kamar proje-proje da gwamnatin muna so mu da kanmu kuma mu ma kanmu mu ma mu turza ma kanmu ba sai mun jirayi har wani abu ya zo ba. Kafin abun ya zo mun muna yi abun ya turdo mu.
Akwai wasu ayyuka da kuka yi daga lokacin da aka fata kawo yau?
An ba mu horo da su biyu. Mutane sun tece Gure sun ba da horo daga sandar manyan kuma lo kwanan nan an samu mutum uku da vice president da troisième da secrétaire sun zo nan zandara musu horon kona biyu da rabi insha Allah.
Da yake kungiyar nan ta nakasassu sabuwa ce aka kafa, wannan shine karin farko ake kafa irin wannan kungiya a Gure. Waɗanne irin ayyuka ne kuke hangen za ku yi a kungiyance domin warwalar nakasassu ku da ke jagorancin su?
Akwai ayyuka da dama. Akwai kamar saka. Kamar sakan kujeru da sudir hatta mata ma akwai wanda sun samu za su yi kamar ciwo tuya ko wanda hannunsu suke yi kenan suna cikin gidajen suna yin kamar ciwo. Maza wanda suke da ƙarfin hannu suna yin sakan kujeru da gado da sudir insha Allah.
Tun can dama mutane ne waɗanda suka lakanci waɗannan sana'o'i ko ko a nan gaba ne kuke hangen horar da su?
Wanda suka lakanci abin bai wuce ba biyu ko uku abin sabo ne, amma akwai muke da wanda suka lakanci abin kamar vice president gina mataimakina da akwai wani su wannan da ya dama sun laganci abin su uku ne muke tsammani.
Mu je maganar ilimin yara na kasassu, shin a zahiri yaya ake ciki a jihar Gure?
Tana cikin tabarbarewa gaskiya. Zaka gani in makafu ne yaro biyu uku yana jaye da uba ko uwa suna ta yabara, kenan nan babu mamadiya babu lokal. Kuma gaskiya in dai ta wannan fannin ne karatun na diyan na kasassu, gaskiya akwai baya. Gaskiya ba ma wanda ya kula ma da kai bare ma danka ka zan dan ma shan ce kai wannan dan shi wannan baban shi mai karamin karfi ne, bari a za a tallafa mishi yayi makaranta, kenan ana jin dadin abun. To ba ma wanda ya kula, sai ka gani ma kai abun da kawai ba abun da za a ce kawai ba bincike kawai wallahi talla kawai sha hamdala.
Me ya kawo haka?
To akwai rashin abun hannu na farko kenan, na biyu kaman karfi ma babu ma wanda danka zaka bari, dole abun da zaka ci in ka tana da abun da zaka ci danka yana lakwal ma ya zaka yi baiwa, dole sha jaka kunje kunni ma abun da zaku kura bakin ku kuda. To wannan shine kawai.
Akwai irin makarantun nan na musamman da aka kebe domin na kasassu kamar makarantar makafi ko ta kurame?
Babu makarantar makafi, babu na kurago, babu na makafi, babu ko kuda. Kawai dai mu ma diyan mu suna cikin lakwal irin nan na gwamnati wanda dan yan kowa ake kwa mana nan suke kawai.
Kungiyoyi masu zaman kansu ba sa zuwa can wajen ne domin ayyukan faɗakarwa ko kuma ayyukan tallafawa masu bukata ta musamman a can jihar ta Gure, ONG da proje haka misali?
Mu ba kungiyar da ta zo a Gure ta tallafa mana har yau. Akwai ONG, akwai proje, ba su da yawa kaman kan da za su zo su mu shaku da su haka nan kwa. Akwai ONG karakara, akwai proje, akwai su, amma dai mu ba su tuntube mu, ba su tuntube su ba. Wani je karakar har mun tuntube su, suka ce su abinda suke yi a fita gari a kanan ba su yi mai shayi abinda yake cikin gari ba, shi ne dai kawai matsala.
Yanzu idan abin a ce ana son ne a tallafawa su na kasassu, meye ne abubuwan da kuke bukata ku?
Abubuwan da muke bukata ai suna da yawa wallahi. Yanzu nan muna bukatan mu samu mata nan na kasassu suna daɗi a cikin gidansu, su samu ko kiwo ko har abun kasuwa. Wannan mutanen makafin da masu bara suna da yara, a ce an kama ma yaransu ko lokal ko wani harkar su dir an zo an tallafa ma yaransu. Kama mu za mu ce ma abun ne gaba daya yayawa shaidai da sannu-sannu, amma da sannu-sannu ma da muna samu da alhamdulillah da an ci gaba waraka. To abun ne tunda muke ba mu taba ganin hasken komai wanda za a zo a tallafa ma na kasashe har yanzu ba bare dan shi, amma muna da kishin cewa duk abun da mai kafa zai in Allah ya yarda in ya zo mana muna yi kowane irin sana'a ne insha Allah.
Kala Muhammad, ko da yake ka ce kungiyar ku sabuwa ce, wace irin mu'amala ce ke tsakanin ku da ma'aikanta, ma'ana ma'aikatar prefect ko kuma izuwa ma'aikatar magajin gari?
Alhamdulillah gaskiya kai suna dama da mu. Prefect gaskiya ko me ma an ana yin wani taro ko renewal haka nan wallahi yana gayyata mu, tunda ina zanne gida yake ya kuma takarda mu ji zamuna da abun da za ga ya mu ma ayi da mu ana dama da gaskiya. Babu wannan da gaskiya zakani da Allah babu wannan ba harkar nan mere ne gaskiya alhamdulillah. Nan ma da abun da yake ciki muna da labari ko na ma'ana ga yata mu ko wata kungiya ta zo suna sha sa sunan mu a cikin har da sha ce har da inda kafe kenan sha ba mu takarda ba ga yace mu je mu shurara mu fada albarkacin bakin mu a tanan ku akwai gaskiya alhamdulillah ku ci gaba gaskiya alhamdulillah.
Ina maganar haɗin kai a tsakanin ku ko daukacin na kasassu a can Gure?
Ka san ba yiwa mutane su taru a ce 100% dari bisa dari kowa hankali shi daidai ne, amma gaskiya kan da muke so mu ta yi muna cewa kowa ya hakuri. Wannan abin mu ba ko ne a wajen mu, amma kowa ya hakuri a tayar da komi da sannu-sannu, kuma ba cuta ba cutarwa kuma ba zalimci. Ban ma so mutum kai yanzu kai na kasa sai ka cuce na kasa sai dan wanka ko kai masaki ka suci masaki dan wanka ko zaba ya ka cuci masaba dan wanka duka dai naga sai za a ce gaba daya in ka cuci dan wanka me ka kulla ba abun da ka kulla illa mu abun da muke fata kungoyi su su kama mana da gwamnati muna cira da gwamnati za ta kama mana mu da muke sama sama mu manya manya kuma mu yi adalci ma na kasa da mu shine ko fatan mu
to a ƙarshe wani kira ne zaka yi zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu irin su ONG din nan da gwamnati da ma al'umma dai gaba daya
abin da zan yi kira da gwamnati dai mu kin nan dai muna da yara na farko kenan muna neman agaji sosai muna neman tallafi tallafi kaman ayyukan hannu kawai ayyukan hannu da kiwo hatta an gara ki haka mana muna yin aikin gara ke duka muna neman tallafi insha Allah
to masu sauraro nan za mu ja burki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakonmu Alhaji Muhammad Gurgu shugaban kungiyar na kasassun gundumar gure da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
wannan haka yake a gaida Suleiman Muni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 2:21 kuma lokaci yayi da za ku saurari sharhin wasu jaridun kasar Ghana
da jaridar Daily Guardian da mu soma sharhin jaridun na yau kwamitin hukumar zaben kasar Ghana ta yi kira da a samu kwanciyar hankali dangane da sabon rajistan masu zabe da ake ikrarin za a yi jaridar ta ce kwamitin baiwa hukumar zaben kasar Ghana shawara ta yi kira ga jam'iyyun siyasa da duk waɗanda suka ruwa suka yi saki dangane da lamarin siyasa da su daɗa yin hankuri dangane da niyyar commission din na buga sabon rajistar masu zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar dokoki na shekara ta 2020 kwamitin ta yi wannan kira ne a cikin wani jawabi da chairmanta Justice Meshot ya sanya hannu bayan ya sadu da shugabancin hukumar a ranar Laraba 15 ga watan Janairun shekara ta 2020. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito wannan labarin mutum 34 ne sun kamutu a cikin wani hatsari inda motocin safa-safa biyu sun kai ta humgama sa'annan wasu mutum 54 sun samu raunuka jaridar ta ce mutum 34 ne aka tabbata sun rasa rayukansu yayin da wasu motocin safa-safa guda biyu waɗanda ke akan hanyar a ainihin damfuwasi kusa da commander cikin Commander Ednan Ekwafo Ibrahim Municipality da ke cikin jihar Tsakiya a ranar Litini. Dayan basin din mai registration number GR570418 na akan hanyarsa ne daga Takoradi zuwa Cape Coast. Sa'annan sauran na samfalin Hyundai bus mai registration number GN378010 daga Cape Coast yake tafiya zuwa Takoradi. Mun leka jaridar Daily Graphico wannan labarin ne ya yi tasiri ranar kididdiga na shekara ta 2020 zai canza wa aikatar kididdigan kasar Ghana ne ta faɗi haka jaridar ta ce ma'aikatar kididdigan kasar Ghana ta faɗa cewar mai yiwuwa shirin nan na ainihin kiɗayan jama'a da kuma gidaje na shekara ta 2020 wadda aka shirya yi a watan Maris shekara ta 2020 mai yiwuwa ne a canza wannan lokaci a cikin wani jawabi da aka gabatar ranar Laraba da Maraici bakin muƙaddashin mai kididdigan gwamnati David Yenokuwa Kombata ma'aikatar ta kididdigan kasar Ghana ta nuna cewar an dai kudurci za a samu wannan canji a dalilin atisayin da aka gabatar na taswiran fagen kididdigar sai kuma jaridar The Herald Muhammad ya kaddamar da dandalin tara kuɗi wa campaign din jam'iyyar NDC wa shekara ta 2020 Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa kuma dan takarar babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama ya soma gabatar da harkoki na campaign din shekara ta 2020 tare da kaddamar da wani dandali na tara kuɗi wa babban zaben. Da wannan sharhi na jaridar The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasar jihar Taraba. Hakika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin biyasara, hakika wani abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba, ganin cewa sojojin Najeriya sun iya ƙoƙarin su domin su haɗa kan Najeriya wuri guda, kuma Allah ya ba su nasara a wancan lokaci suka haɗa kan ƙasa wuri guda. Amma kuma daga baya wannan shekaru sai ga shi suka samu bambance-bambancen ƙabilanci ne, ɓangaranci ne, adilanci ne, ya shigo Najeriya har ma ya rarraba kawukan 'yan Najeriya. Muna fatan kamar yadda aka ga bayan yakin biyafara har ya zama tarihi ya kai shekara 50 da yinsa, muna fatan wannan bambanci na ƙabilanci da ɓangaranci da adilanci a Najeriya shi ma za a kawo ƙarshensa ya zama tarihi. Da fatan Allah ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa baki ɗaya.
Assalamu alaikum, biyoyi Amerika, mai magana Kasimu Aliyu, sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto. Ina son in hwani da wannan dama da kuke ba mu ku iso mini sako na game da tashin hankalin da ke faruwa arewa maso gabas na sai harhare da kuma yawaitar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. To ina roƙon ya Allah ka ƙara kawo mana ƙarshen wannan tashin hankulan da ke adaba ƙasarmu Najeriya, musamman arewa maso gabas da sauran arewa maso yamma. Sannan ina ƙara roƙon Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Bawa Buhari da yanzu yana bakin ƙoƙarin game da ganin cewa ƙasa ta zama ƙasa dunƙulalliya ɗaya. Ina roƙon Allah shi ƙara ba shi lafiya ga jiki ne da mukanmu, ya ƙara ba shi ikon da ya kammala ayyuka a nan da sabon mai 'yan ƙasa ce. Na gode.
Masu sauraro, kafin mu yi sallama da ku, Gasar Fili ya sake dawowa da labarai a taƙaice.
Daga kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump, ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunan takan takardun, ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat da shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da su gabatar da ƙara da kuma akawun majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa. Amma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karɓi takardun a hukumance. A bangare guda kuma jiya Laraba, shugaban Amurka tare da mataimakin firimiya na China Liu Huihe ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayyar ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump, wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya kira ga haɗin kan ƙasa jiya Laraba bayan da wani tashin hankali ya ɓarke a zanga-zangar da ake kan harbo jirgin fasinja da Iran ta yi.
Ta masu sauraro, anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na haƙi, sai kuma da mareki ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kar ku manta, za ku iya aiko mana saƙonninku a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa.service@pos.com ko kuma ta wayar talaho a kan lambarmu alamar ƙari 1-202-205-9945. Yanzu a madadin Sir Filu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu ne ke ce mu ku kwana lafiya.
tsinke.